Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Asabar 21 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya an ƙara samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan za mu kawo muku maimakin shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka Almasi Garba yake gabatarwa. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Amurka da China suna nuna wa juna yatsa akan yaduwar cutar coronavirus, lamarin da ke kara tabarbara dangantakar tsakaninsu wanda daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta China, kuma ya ce yana faɗin haka ne domin maida martani akan farfaganda da Beijing ɗin take yi. Akwai yiwuwar tsamin dangantakar tsakaninsu ka iya yin mummunan tasiri akan yaki da cutar coronavirus. Yayin da China take kokarin kawo ƙarshen bazuwar cutar a cikin ƙasarta da kuma nasara da take samu wurin takawa cutar burki, gwamnatin Trump tana ci gaba da zargin China da rashin bada cikakken kashedi ga sauran ƙasashen duniya a lokacin da ta gano cutar a shekarar da ta gabata. A jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga ƙasar China da ta raba bayanai akan ɓarkewar cutar. Ya ce faɗin gaskiya da ba da cikakken bayani a daidai wannan lokaci ba batu ne na cece kucin siyasa ba, duk da cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana kashe ne cewa wannan cutar ba ta wata ƙasa ba ce. Su ko sakataren Pompeo da shugaban Amurka Donald Trump suna ci gaba da kiran wannan cutar ta ƙasar China. Wasu manyan jihohi guda biyu a nan Amurka da suka shahara sun dakatar da wasu ayyuka da ba su da muhimmanci a cikin jihohin. An yi wannan sanarwa ce yayin da gwamnatin Trump take aiki domin rage yawan yaduwar cutar wacce ta addabi tsarin kiwon lafiyar jama'a. Kana 'yan majalisar kasar na kokarin cimma yarjejeniya wacce za ta farfado da tattalin arzikin Amurka. A daidai wannan lokacin titunan jihar California mai yawan mutane da suka kai miliyan 40 suna nan fa yau, haka zalika jihar New York babu mutane akan tituna. Gwamnatin jihar New York Andrew Cuomo ya ce abin da ya rage musu shine daukar matakan rage yaduwar cutar tsakanin jama'a. Muhimman ayyuka kaɗai suka rage za a gudanar da su daga gobe Lahadi a waɗannan jihohin guda biyu. Amma shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai riga ya yanke shawara akan rufe ƙasar baki ɗaya ba. Amurka ta dakatar da duk wasu tafiye-tafiye marasa muhimmanci akan iyakokinta da Mexico da kuma Canada daga yau Asabar. A wannan lokaci da ayyuka suke rauni, kana kasuwancin ƙasar suna ƙara durƙushewa. 'Yan majalisar ƙasar na ɓangarori sun ajiye bambance-bambancen siyasa, suna tattauna dokar dala triliyan guda domin ceto tattalin arzikin Amurka. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis, hukuma ta tabbatar da samun ƙarin mutum hudu da ke ɗauke da cutar wadda ake ba lakabi COVID-19. Daga cikin mutanen akwai wanda ya dawo daga Burtaniya, sannan akwai wanda ya koma Najeriya daga Faransa. Mutum na uku kuma ya yi cuɗanya ne da ɗaya daga cikin wanda aka samu da cutar, yayin da mutum na hudu kuma ba shi da wasu bayanai da suka nuna ya yi tafiya. Shekarun mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar sun kama ne daga 23 zuwa 59, sa'annan biyu mata ne kuma biyu maza. Yanzu Najeriya na da adadin mutane 12 kenan da aka samu da cutar coronavirus. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyyar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta 11,000, kana waɗanda suka kamu da cutar ya haura 260,000 a cewar jami'an kiwon lafiya. A ranar Juma'a kaɗai an samu sabbin mutane 10,200 da suka kamu da cutar a nahiyar Turai. A makon da ya gabata, shugaban hukumar kiwon lafiya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kwatanta nahiyar a matsayin sabuwar tungar cutar wacce ta samo asali daga ƙasar China. akalla mutane 87 da jarida 8 suka kamu da cutar sa'annan 484 suka mutu a nahiyar ta Turai. Spaniya ta rawaito mutum 235 sun mutu a ranar Juma'a kadai, lamarin da yasa ta zama kasa ta biyu da cutar tafi yawan ta'adi a nahiyar baya ga Italiya. Ya zuwa ranar Juma'a adadin mutanen da suka mutu a Italiya ya kai 4000. Da ƙarshen wasu hare-haren sama da dakarun Amurka da suka kai a Somalia sun hallaka mayakan Al-Shabab 15 da ke yaƙi da dakarun Afirka da na Somalia. Kakakin rundunar Amurka ta AFRICOM da ke Afirka, Manjo Carl Wisney, ya faɗa wa muryar Amurka a ƙarshen makon nan. A cewar shi, mayakan na zama babban barazana ga dakarun ƙasa da ƙasa, waɗanda jami'an tsaron Amurka suka ce sun yi nasarar ƙwato garin Janel da ke yankin Lower Shabelle. Rundunar ta AFRICOM har ila yau ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar cewa ta kai wasu hare-hare guda 5 tsakanin Litini da Talata a kusa da yankin Janel tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia.
Ga yadda Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumomin lafiyar kasar sun bayyana ƙarin mutane 10 masu ɗauke da cutar coronavirus a kasar. Ministan lafiyar kasar Dr. Osagie Ohanire shine ya sanar da hakan ga manema labarai yawa a Abuja, inda yake yanzu adadin masu ɗauke da cutar sun kai 22. Ga rahoton da wakilin Babangida Jibril ya aiko mana daga Mina.
Bayanan ministan dai ya nuna cewa yanzu haka akwai mutane 3 da aka samu da wannan cuta a birnin tarayyar Najeriya Abuja, wanda ke zama na farko kenan tunda aka fara batun na coronavirus. Adadi dai yanzu na masu dauke da wannan cuta a Najeriya sun kai 22, inda jihar Lagos ke da mutane 16, sai birnin tarayyar Najeriya guda 3, jihar Ekiti guda 1, sai kuma jihar Ogun guda 2, yanda kuma aka sallami guda 2 da tun farko suka kamu da cutar. Cikuwa da dan kasar Italiya nan, baturen dan kasar Italiya an sallame shi ne bayan da jami'an lafiya suka tabbatar cewa ya warke garas. Kuma kafin a sallame shi, sai da dan kasar Italiya wanda kawai yanzu ba bayyana sunansa ba ko kuma bayyana hoton fuskarsa ba, ya amince ya bada gudunmuwar jini ga jami'an lafiya a jihar Lagos, da kuma za a iya amfani da shi wajen maganin cutar ta coronavirus. To ko ƴan Najeriya sun gamsu da matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na rigakafin bazuwar wannan cuta ta coronavirus. Ga dai abinda wasu ƴan Najeriya ke cewa.
Sunana Haruna. To gaskiya ba mu gamsu da irin wannan abubuwan ba. Misali, an ce ga cutar nan ya fito, kuma kowane cuta dai a malamai suna fadi cewa kowane abu Allah ya saukar da shi tukunna kafin, ya saukar da maganin shi kafin wannan ma abun ya zo. Me yasa ba za mu tashi mu nemi maganin abun tukunna ba kafin ya zo? To yin ga makarantun da aka dakatar da su, wannan ba zai magani wannan abu ba. Magani abun nan kawai shine du'a'i kawai. Matakin nan da suka dauka na gani ba za a je koyina ba gaskiya.
To ya san malama.
Sunana Muhammad Rabiu Kagara. Gaskiya na aminta ban aminta ba, ko ba gaskiya ba. Saboda kaga kasashe inda suka ci gaba suna aiki tsakaninsu da Allah, amma a nan Najeriya ba aiki dan Allah, ko ba gaskiya ba. A zahiri gaskiya kaga ina bude rido ina ji suna hodi. Akwai kasashen da za a kai musu abin kariya na hanci din nan da safa wajen trailer nawa suke magana, trailer 20 bila adadin. Amma Najeriya a ce wai kamar Najeriya wajen awu inda za a gane inda mutane ke da wannan lura, state guda nawa ne, guda 4 ko guda 4 ko guda 5? To kaga ni kenan, mun ciwon ya kama mu, ina za mu je mu samu magani? Babu.
A waje daya ma hukumomin lafiya a Najeriya sun yi gargadin cewa mutane su guji shan maganin nan na chloroquine, wanda aka danganta da cewa yana maganin cutar ta coronavirus. Ƴan Najeriya da dama ne dai sama a birnin Lagos da kuma Abuja suka mamaye shagunan sayar da magunguna, lamarin da yanzu ya kai ga kwantar da wasu mutane 2 a asibiti bisa cututtuka da ke da nasaba da shan kwayoyin na chloroquine. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Mina.
A gaida Babangida Jibrin. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama dake son jin bayanai game da mugunyar cutar murar nan ta corona da take kidumar duniya baki daya da kuma kashi na biyu kuma na karshe na tambayar su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulaiman na masu neman bayanai kan fari da kuma kwarin dango masu cinye amfanin gona. Bari mu fara da kashi na biyu na ansarar dambun masu sauraron mu da ba za mu iya jeyar sunayen su ba waɗanda ke tambayoyi kan cutar murar nan ta corona. Idan masu tambayar na saurare ga Professor Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello dake Shika Zaria da cigaba ansar ku.
Duk wanda ya dauki abinci misali nama danye ya ci nama danye akwai kwayoyin cuta wanda suke cikin dabbobin nan wanda ko amunan kasashen Hausa muna yanka shanu muna yanka awaki da sauransu. Akwai cututtuka da ake samu kamar su tapeworm ake ce musu wani irin tanaci haka mai fadi wanda take kwanta yakan shiga tsoka ya zauna a gurin wanda in aka ci zai iya kawo ciwo a cikin dan adam. Shi yasa ake horar mutane cewa su dafa nama ya dahu sosai luko saboda haka ya zama shi ma kwayan cutan ya dahu shikenan shi ma ya zama abinci. Amma aka bar shi danye da ransa yana shiga ciki sai haihu shikenan sai a samu ciwo. So wannan definitely yana da ta'ammali kamar misali kwayoyin cuta nau'in viruses nan da ake magana kamar su HIV ko hepatitis B. Ita hepatitis B ma saboda halikan da Allah ya mata tana abushashen jini ma da ya makale a jikin bango tana iya yin wata shida shekara ma a gurin tana da ranta a gurin wanda to balle mutum ya dauki jini kuma ruwa gashi a cikin nama ana ci jini na dalala a haɗe ai shikenan kawai ta samu kafa ta shige jikin mutum sai ta zama ciwo. So wannan definitely ba wani shakka ba tantama ta'ammuli da nama wanda bai dahu ba da danyen abubuwa da halittun da baka ma san su ba saboda akwai kwayoyin cutar da suna tasiri ne kawai a dabbobin nan wanda in ba a dabba ba zai ma iya ta shafa dan adam ba. To amma sai dan adam ya zo ya ci yana jiki kuma shi kowace halitta ka gani da mai kawo ciwo a asibiti akwai abin da ake ce mata adaptation idan aka ci gaba da shiga jikin dan adam sai ta canza ita ma ta fara gani bar ai tana neman abincin da ta cike ta rayu ne sai kawai ta fara shiga dan adam ta fara kawo ciwo. To wannan yana da ta'ammali babu tantama akwai ta'ammali da danyen nama da sauransu da kuma abincin da bai dahu ba.
Yau wato Professor baya ga muhimmancin dafa nama kamar yadda ka ce a guji cin danyen nama shin waɗanne matakai ya kamata mutum ya dauka don kauce ma kamuwa da wannan mugunyar cutar?
Okay, to ita dai wannan corona kamar yadda muke magana ciwo ne watakila wanda ake transmitting ɗinsa idan mutum ya misali tari ko atishawa ko magana za ka ga ɗan targaɗin abubuwan da suka fito daga huhu suna ɗan feshi haka da sauransu. To abin da yake faruwa duk wanda yake kusa da mutumin haka atishawa shi ma zai iya shaka. Sannan idan mutum ya atishawa muna da tabi'a sai mutum ya sa hannunsa ya kare atishawa kar ta bata mutane. To duk wannan kwayoyin cutar sai su fito su hau kan hannunsa. To idan aka yi rashin sa'a sai ya gaisa da wani ko ya taɓa kofa ko ya taɓa wani kofi ko ya taɓa wani cokali ko duk abin da aka taɓa wannan abin zai manno a jiki wanda ya zo ya taɓa shi ma ya hau wanda ya taɓa shi ma ya hau sai a samu contact. Watakila ko ba wanda zai sani misali an zo ta ce jirgi wannan san abin da yake gangarowa ta kan mata takala da karfi a gefe wani za a nishi yana gangarowa zur daga sama har kasa sai ya shafa ciwon duk wanda ya taba kuma shi zai samu. To haka ake abin nan to shi yasa aka ce idan mutum yana atishawa da tari to su ne ya kamata su saka wannan dan wannan tanta a wannan ragar da take tare ba tare baki da hanci ba wai kuma a tare baki kawai ba har da hanci za a rufe sannan akwai wani karfe a saman hancin a lankwasa shi saboda kar wani abu ya fito idan aka yi atishawa ko idan aka yi tari. Sannan wanda kuma suke misali ba su da alamun abinan ko wani abinan a yi kokari da duk inda ka fita ko a ɗakin ka ne ka shiga toilet ka fito ka taɓa ƙofa da hannunka da wani abu to a wanke hannu da sabulu a samu abin da ake ce mishi sanitizer a sa ko a samu ɗan spirit a wanke hannu da an yi motsi a wanke hannu. Sannan kuma ana ganin watakila mutane za su ga a social media ana nuna cewa gaisawa da hannu ma a masabuha a bada hannu da hannu in ba dole ba a bar shi kawai a yi saboda larura ce ta kawo a san addinai sun so a yi da al'ada amma wannan larurar a bari in ta tafi sai a yi sai a koma haka din in akwai wanda suke zaga suna gaisawa da kafa wannan kafa da sauransu yawa to kaga wannan abu ne mai kyau wanda zai kiyaye mutane daga hadarin kamuwa da wannan ciwo din.
To Professor akwai kuma masu tambayar cewa wai da gaske ne tafarnuwa na maganin miyagun cututtuka irin wannan ba a so ne a faɗa a duniyar kimiyya saboda sha'anin jari hujja wasu wai da gaske ne ko kuma dai kawai shaci faɗi ne?
to shi ciwo Alhaji Brian ciwo yanda yake ya danganta ga yanayin halittar mutum yanda Allah ya halitta shi corona nan duk da cewa ta shafi mutane da yawa a duniya a Afrika akwai bakaƙe wanda suka samu kuma duk bakin da ya samu corona ba wanda ya mutu har yanzu saboda haka halittar jikin mutum tana da alaka sosai da nasaba da yanda yake abinin ciwo misali zan bada misali ga tarin TB tarin TB tari ne wanda a iska ake daukar sa kun taɗo a masallaci ko a majami'a ko a makaranta ko a kasuwa sai wani mai tarin TB yayi tari duk wanda suke gurin za su shaki kwayoyin cutar tuberculosis din nan amma ba kowa ne zai samu ciwon TB ba saboda akwai wanda garkuwar sa tana da karfi akwai wanda garkuwar shi ba ta da karfi to abin da nake so in yi magana anan shine ya danganta shi to nan garkuwar jiki tana da alaka da halitta tukuna da Allah ya halitto mutum wannan jikin shi zama fari ko ya zama baki ko ya zama mai karfin hali ko mara karfin hali ko rago da sauransu sannan kuma tana da nasaba da irin nau'in abincin da mutum yake ci nau'in abincin da dan Afrika yake ci na farko da su ganyaye da sauransu da su ayi wanda za a ga mutumin da yake kauye ba kasafai za ka ji mutumin kauye ya tashi da ciwo in na zamani da ake magana ba da wahala saboda haka wato akwai abubuwa da yawa suke da fa'ida matsalar da muke da shi a kasar Hausa ba a zauna an bincike su a gane menene yake maganin menene ba to shine matsalar amma abin da ya kamata mu shawara da muke ba mutane abubuwan cin da muke ci na al'ada wanda mutanen kauye suke ci kar mu kudu daga gare su ai sai kwanan baya an ka lura akai ta bada muhimmanci akan zogale zogale ba maganin komai yake ba yana taimakawa garkuwar jiki ne amma sai wani ya zo a murka da zogale a jika shi a ruwa ai ta sha ba abin da zai rage amma mutane saboda sun raja'a ko ba shi kaɗai bane duk wani ganye da ka gani a ƙauye da wani ɗanin itace da sauransu suna da muhimmanci da taimakon da suke a jikin mutum saboda suna taimakawa garkuwar jiki ta ƙara kaifin kuzari tafarnuwa mu da a binciken likita wanda muka sani mun san tafarnuwa aka sha tana za ta iya maganin mura misali to mura kuma idan aka ce mura ba dole ya zama na cewa ko ce irin mura ba shi za a ga ana shan shayi da citta da sauransu da tule man tsami
haka
duk mura da ta wuce kima ta gagara to ko dai ta ci karo da garkuwar jikin mutum wanda yake ba ta da karfi mai rauni ko kuma wataƙila an yi wani dan dabarbaru da mutane suke ta tsammani wanda wataƙila zato yana da karfi a duniyan nan saboda mun san akwai makirci a duniya to ba haka ba wani abu amma dai kaman tafarnuwa da su citta da sauransu an san cewa suna rage yawan kitse a jikin mutum shi yasa an ka tafi kasashen Laraba wannan girkin su gaba ɗaya tafarnuwa suke yi
to professor ita zuma fa daga cikin masu tambayar sun ce shin zuma na iya taimakawa mai fama da cutar coronavirus koko
duk maganin da ka gani a Alhaji ba duk maganin da ka gani a duniya akwai kaifin aikin sa inda yake da karkata wadanda suke tambayar nan wanda suke su musulmi ne za su kawo hujja ta addini cewa ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zuma tana magani na mun yadda zuma tana magani a cikin littafin sa prophetic medicine cikin nubuwa da aka yi magana to amma kuskuren fahimtar da ake samu shine koyarwar da aka yi cewa zuma za ta yi magani mutum ya karanta ɗimbin nubuwa ɗin nan a cikin sa gaba ɗaya na larabcin ko na turancin ai zumar ta aka ce ka dangwala da ɗan yatsa kalasa sau ɗaya sau uku sau bakwai sau biyar sau bakwai to wannan in ka dangwala ɗin nan gaba ɗaya bai kai ƙaramin teaspoon ba amma mutum sai ya zo ɗauki ƙaton cokali ya ci kashi ya zuba wani shi nan ya zuma tana magani annabi ya ce tana yi ko wannan kuskuren fahimta ne likitoci da ƙasashen turawa sun ba da shawaran a samu zuma mai kyau a goga irin in ce kone fata ta kaye ɗin a sa warkewarsa ta fi magungunan likita.
To sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar su Hussein Abba Damba da Muhammad Musa Damba da Ali Sulemina da ke samun bayani kan farin dango da kuma kwarin dango masu lalata amfanin gona. Idan masu tambayar na saurare, ga Professor Dauda Isha Ikara na sashen koyar da darussan noma a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da cigaban ansar ku.
Nan jami'ar mu ta ma'aikatar mu ta gona Jami'ar Ahmadu Bello da ke samar Zaria an yi aiki da yawa kan abubuwa da manomi zai iya amfani da shi a sauƙaƙe. Ala misali akwai wannan itacen da ake kira dargejiya ko wasu sukan kira ta dogon yaro da turanci akan kira ta nintri. Yawwa to kaga ƴaƴan wannan itacen da damuna za ka ga yana zubowa a ƙasa sosai da yawa ɗanyen sai ka ga ba wani abu da ake da shi sai dai ƙuda ya yi ta bi yana tsotsa ko yana ci haka nan. To wannan ƴaƴan shi wannan itacen darbejiya ko dogon yaro idan mutum ya ɗibe shi ɗanye haka in manomi ya ji gindi itacen ya tattara ko ya sharo da tsutsiya ya diba ya zuba so idan ya kai gida ya daka shi a tulis da tabarya idan aka daga shi din nan yayi kaman jajjage din nan to sai mutum ya juye shi a cikin bokiti sai ya debo ruwa ala misali kaman kashi da cikin uku wato in kaman shi yawan ƴaƴan itacen bai wuce kilogram ɗaya wato mutum sai sa ruwa kaman lita 10 a cikin shi haka to idan ya zuba ruwan nan a cikin wannan ƴaƴan itacen da ya jajjaga daka a jirgi sai ya rufe bokitin ya bar shi ya tsuma ya kwana tukuna a cikin ruwan nan to idan ya zo da safe sai ya tace wannan ƴaƴan itacen darbejiyan ko dogon yaron daga cikin ruwan to wannan ruwan da rariya to wannan ruwan da ya wuce da rariya a ƙasa aka tare shi a cikin bokiti ko cikin wani babban kwano daro haka to manomi zai iya zuba shi a cikin injin goran feshin nan da ake safawa a baya da ake kira knapsack sprayer to in ya dauke shi ya fesa a gona zai ga cewa tamkar aikin da yake yi haka ne waɗannan magungunan da ake saya da kuɗi mai tsada su ma suke yi akan shi wannan ƙwarin ɗangon
kana nufin yana da ingancin maganin da ake shigowa da shi daga ƙasar waje da tsada
sosai kuwa sosai kuwa domin wani lokacin ma za a gani aikin da zai yi ma shi maganin da ake saya da tsada ɗin zai zama da tantangar domin shi wannan ba shi da illa ga jikin mutum ba shi da komai sai dai gaskiya yana da aiki sosai akan irin waɗannan ƙwarin kan ƙwarai daga to kamar yadda na gaya maka na ce akwai wani ƙwarin da ba fi shekara hudu ba da aka gano shi a nan Najeriya ana kira aniwam
haka
to wannan shi ma muna nan muna kan bincike a kan shi da irin wannan ƴaƴan itace da sauran wasu ganyaye ma a gani domin a koda yaushe mukan so mu samu manoma hanyoyin sauki to kuma ba da dadewa ba shi ma za mu fitar da sakamako a kai kuma cikin gwajin da muke har da shi ƴaƴan wannan itacen darbejiyan wato dogon yaro a kai duka saboda su duka ba su fi shekara hudu da fito da aka gano a nan Najeriya shi yasa amma dai muna gab da gama wannan bincike ba da dadewa ba shi ma ina ganin manoma za su dara in Allah ya yarda
to professor kamar yadda akan yi amfani da kamar jirgi a hango farin dango da suka doshi ko wata ƙasa haka ko wani yankin ƙasa haka da sauransu shin yaya ake gane cewa ga inda suka dosa har a gargadi manoma
to akwai wannan ya danganci bangaren kimiyya kuma
haka
akwai a fannin karatu mu na aikin gona akwai abinda ake cewa forecasting kamar yadda masu harsashen yanayin nan sukan yi to a fannin aikin gona akwai aikin harsashen ba aukuwa na kwari ko na ciwo na amfanin gona da sauransu to da zaran damuna ta fadi wani lokaci ba mama jira cewa sai an ji labarin waɗannan kwari a wani guri ko an gansu sun taho sau da yawa aka gudanar da wannan aikin a wurare daban-daban na harsashen aukuwar kwarin gona ko harsashen aukuwar ciwo na amfanin gona ko harsashen aukuwar irin ma ciyayi waɗannan ciyawa wanda take bakuwa ko wanda take da illa sosai ga amfani so su ne muke kira forecasting ko incident forecasting
To sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Balaraba Sarigarku da Professor Dauda Isha Ikara duk na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria waɗanda suka ansa mana tambayoyin da wanda ya hada mana sautin Hailu Helu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Sigar bake cewa sai makon gobe.
Kuma dalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takeice daga Washington.
Wasanni a takeice.
Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi da ta baba akan yunkurin babban kwamitin shirya gasar wasannin motsa jiki na Olympics na ci gaba da shirye-shiryen gudanar da gasar ta bana a birnin Tokyo a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar barazanar yaduwar annobar coronavirus a duk fadin duniya. Nick Coward, sabon shugaban hukumar wasannin motsa jiki ta Burtaniya, ya bada shawarar dage gudanar da gasar saboda yanayin da ake ciki, wanda ma ya yi sanadiyar soke wasu wasannin neman gurbi na gasar. Yan wasan kansu sun yi ta yin kakkausan suka akan matakin masu shirya gasar na ci gaba da gudanar da ita kamar yadda aka tsara tun farko daga ranar 24 ga watan Yuli zuwa 9 ga Agusta. Shugaban babban kwamitin na shirya gasar wasannin na Olympics na kasa da kasa Thomas Bach ya faɗa jiya Juma'a cewa ana nan ana duba wasu al'amura na daban karon farko a gasar ta bana a birnin Tokyo. Ƙungiyoyin da ke fafata gasar tseren motoci ta Formula 1 suna shirin samar da hanyoyin ƙara kayayyakin kiwon lafiya domin yaƙi da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan. Hukumar shirya gasar da kuma ƙungiyoyin suna aiki ne tare da gwamnatin Burtaniya da kuma hukumomin kiwon lafiya domin samar da ƙarin kafofin iskar shaka da ake matukar buƙace da su a sassan ba da kulawa ta musamman na asibitoci. Ƙungiyoyin na Formula 1 dai suna da ƙarfin fasahar da za su iya samar da na'urorin da ake buƙata cikin sauri, waɗanda yanzu haka suka yi ƙarancin samu nan take. Ana amfani da na'urorin ne domin samar da iskar shaka ga marasa lafiya masu matsalar numfashi, ɗaya daga cikin manyan alamu da kuma illolin da cutar coronavirus ke haifarwa. 'Yan wasan ƙungiyoyin da ke fafata gasar Premier ta Ingila sun shirya wa ƙalubalantar tarin wasannin da za su fuskanta idan aka dawo da buga wasannin a ranar 30 ga watan Afrilu kamar yadda aka tsara. 'Yan wasan na nuna damuwa akan matsayar masu shirya gasar na kokarin kammala kakar wasanni ta bana a cikin wannan bazara, wanda hakan zai sa a gaggauta buga cunkoson wasanni da kuma soma sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2020-21 kai tsaye, duk kuwa da sharadin ba da hutun makonni 7. An ɗage buga wasannin na gasar ta Premier sakamakon annobar cutar coronavirus har sai ranar 14 ga watan Afrilu, inda kuma ake tarin za a faɗaɗa lokacin gasar ta bana zuwa watanni 14. Rahotanni na bayyana cewa zakarun gasar Serie A ta ƙasar Italiya, wato ƙungiyar Juventus, tana shirin rage albashin 'yan wasanta da kashi 30% sakamakon ibtila'in annobar coronavirus da ke barazana ga rayuka al'ummar duniya tun daga watan Disamba. Da wannan matakin, an kiyasta cewa gwarzon ɗan wasan ƙungiyar Cristiano Ronaldo zai rasa kimanin fan miliyan 8,400 daga cikin albashinsa. Yaduwar annobar ta coronavirus ta tilasta tsayawar duk wasu al'amuran kasuwanci, lamarin da kuma ya shafi gasannin League na Turai, waɗanda duka aka dakatar da su har sai ƙarshen wannan annobar. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
A gaidan Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Da China suna nuna wa juna yatsa akan yaduwar cutar coronavirus, lamarin da ke kara tabarbara dangantakar tsakaninsu, wanda da mancan ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta China, kuma ya ce yana faɗin haka ne domin maida martani akan farfaganda da Beijing ɗin take yi. Akwai yiwuwar tsamin dangantakar tsakaninsu ka iya yin mummunan tasiri akan yaki da cutar coronavirus. Yayin da China take kokarin kawo ƙarshen bazuwar cutar a cikin ƙasarta da kuma nasara da take samu wurin takawa cutar burki, gwamnatin Trump tana ci gaba da zargin China da rashin bada cikakken kashedi ga sauran ƙasashen duniya a lokacin da ta gano cutar a shekarar da ta gabata.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kaimu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatar da shirin da kuma Hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Thank you.